Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ina yi wa mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wannan sabuwar shirinmu na yau. Kamar kulla yaumi muna tare da Pastor Ibrahim Mai Gadi, don haka ka matso kusa da akwatin rediyo yayin da za ka samu albarku. Pastor Danladi Maika da Pastor Audu su ma suna shirye. Ubangiji ya yi mana albarka yayin da za mu bi shirin da kyau. Sunana Ishaya Zakaria.
Ya mai sauraro, muna gaisuwa da marabta cikin wannan zarafi. Sunana Ibrahim Mai Gadi, wanda za mu so mu yi tunani cikin kalmar Allah, shawara ga wanda suke da sabon aure, shawara ga masu sabon aure. Za mu so mu yi karatu cikin kubawar shari'a sura 20 aya 7. Sura 20 kubawar shari'a aya 7. Kafin mu yi karatu mun yi addu'a. Za mu roke ka ya Ubangiji, ka ba mu basira na gane wannan nasinka, domin ba wanda ya isa ya yi magana sai ta wurin ikonka. Ka yi mana bayani da kwesuwa domin mu ji kalmominka mu samu ceto ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Karatun yana cewa, ko da wani mutum kuma wanda yake tashin mace ba ya ɗauke ta ba, shi tafi shi koma gidansa, kada ya mutu a yaki wani ya amre ta. Mu da muke neman aure har ya kai ka biya dukiya, mu yi wa wani hidima ya kai ka ƙasan waje, to an ce yawan aiki ɗin nan ka koma ka ɗauki aurenka. In ba haka ba, biyan kuɗin da ka yi na sadaki ko alama da ka bada shaida cewa matarka ne, bai isa ya ce shi ne maimakon auren ba, ko ma ka ɗauke ta. Mutanen da in ka yi sabon aure, ba a yadda ma ka je figin daga sai ka yi shekara da mai ɗakinka. Akan ba ku hutu domin an gane menene sabon aure ya ƙunsa. Aure ya ƙunsa bayan tashi, in an yi aure akan bar namijin da yarinya su ƙoshi su gamshi kansu. Shawarwarin shi ne, ana cewa ga waɗanda ke da sabon aure, yana da kyau mu yi rayuwar da ya dace. Idan muna da sabon aure, mu dinga sa Allah shi ne na fari a kowane safiya da rana da yamma, in za a kwanta a yi addu'a. Shawarwari mu bida daga wurin Allah. Salin nan, in akwai damuwa, bari mu yi addu'a. In har damuwan ya fi ƙarfin mutane biyu, mu tambayi Allah ya yi maganinsa. Idan har ba zai iya daidaita ba, to za mu tantaɓi ikkilisiya ko kuma limamai na gari wanda ke jin tsoron Allah. Za su ba da shawarwarin da ya dace. Za su yi amfani da irin rayuwa kamar haka. Idan ana da sabon aure, akan yi abin da ya dace. Kalmomin da za su faɗa, sarrafta su. Addu'an da za a yi, akan yi binciken shi. Inda ma za a je ziyara, akan zauna a shirya shi. Bayan sabon aure, akan je a huta. Za a yi shiri a cikin sabon aure, a yi shiri yaya ne shekara ɗin nan kasafinta za ya kasance, menene za mu yi noma, menene za mu yi a cikin shekara wannan, wani irin abinci zamu siya, yaya ne zakka da sadakan mu zamu biya, sannan shekaru biyar menene zamu yi, a sabon aure akan yi zarafi ne na a shirya rayuwa wanda ya dace, a kimsa rayuwa a tambaye juna, menene muradin mu, menene bukata namu na gidan nan, zamu bukaci Allah, zamu bukaci ilimi, zamu yi ginin gida, shiri din kenan a sabon aure. Akan yi shirye-shirye da kasafi, akan tuntubi shawarwari, za a duba in ma za a yi kasuwanci ne me za a yi, wani abokai za a gayyata, wani abinci za a ci, wani lokaci ne za a ci shi, wane ne abokin, in akwai sabani ra'ayi wane ne za a gayyace shi, idan za a wanke kwanoni wane ne zai wanke, kai namiji yaya za ka taimaka, in wankin tufafi ne yaya za a yi shi, wa zai taya guga, sabon aure shawarwari akan shirya, Allah zai tsama shi ne mai ba da shawarwari, sannan za a tambayi waɗanda sun san kan gadon irin wannan ai kasafi da za a yi, idan za a nemi lauya ne, in za a biya kuɗin wuta ko menene, menene shawaran masu sanin kuɗi za a bayar, in akwai damuwa kuɗin haya ko kuma na da gida, takardun gidan ina ne za a same su, idan ruhaniya ne za a yi, samu shawarwari daga limami, idan za a ci gaba da makaranta ne, a samu shawarwari ga wanda sun kware ga wannan, lokaci ne da za a zauna a tuntubi mutane a yi rayuwa mai kyau, shawarwari kenan ga sabon aure. Ubangiji zai kara mana bayani domin karantan lokaci za mu yi addu'a, Allah ya ba mu basira mu mori irin wannan sabon aure da shawarwari masu kyau, shirye-shirye masu kyau domin rayuwa mai kyau ya biyo. Ya Allah mun roke ka, shawarwari daga gare ka, jagoranci daga gare ka, albarkaci daga gare ka ya fito ga duka waɗanda suke tashi da wanda suke da sabon aure, domin mu yi rayuwa mai dacewa ta hanyar zuda jini Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka, AWR kasa kunye zakaji, kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Bari mu saurari dan uwa Gashon Kakui da wakarsa, bayan nan za mu shiga fili na sujada.
One day ya for the life in Barka mai sauraro a zuwa fili na sujada. Mai magana Pastor Ɗanladi Maika Jinio. Za mu yi karatu a cikin littafin Marta Sura 5 aya 43. Marta Sura 5 aya 43. Ayan ta ce, "Kun ji aka faɗi, ka yi kamnar makwabcinka, ka ki magabcinka. Amma ni ina ce maku, ku yi kamnar makwabtanku, kuma waɗanda suka sananta maku, ku yi masu addu'a." Kan maganar mu ita ce, cikakkiyar ma'aunin mai bi, cikakkiyar ma'auni mai bi. Bari mu yi addu'a. Allah ka fasara mana wannan kalma na cikakkiyar ma'aunin mai bi. Ka sa dukan mutane mu gane cikakkiyar ma'auni, mu yi amfani da wannan ma'aunin domin mu ceci ranmu da na yayanmu da na matayenmu, don mu yi roƙo a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Cikakkiyar ma'aunin mai bi, wannan wata wa'azi Yesu ne da ya yi shi a saman dutse. Sa'an da Yesu ya zauna a saman dutse, yana wa'azi, yana taba farillai da dokoki na wanda aka ba ma yan Isra'ila. Shi yasa a wannan wajen sai Yesu ya ce, kun ji da fa aka fadi, kai kamnan makwabcinka, kaki magabcinka. Wato da akwai kwaisuwan cewa ka kaunaci wanda ke kaunanka ne, amma magabcinka kada ka yi kamnan shi. Sai Yesu ya ce, amma ni ina ce muku, ku yi kamnar makwabtanku, kuma waɗanda suna sananta muku, ku yi masu addu'a. Wanda suna sananta muku, ku yi masu addu'a. A waje Yesu ya ce, idan kuna kaunan waɗanda suna kaunanku ne kawai, wata lada kuke da su a wajen ubanku. Gama yakan sa rana ta fito ma miyagu da nagargaru, yakan aiko da ruwa a bisan masu adalci da marasa adalci. Ina son mai tsauraro ka gane, a gonar mungu aka yi ruwa, a gonar adili aka yi ruwa, rana takan fado ma kowa, Allah yakan ba ma kowa abinci. Idan ko kai mai bi ne, kuma Yesu ya ce, ina son ku zama cikakke kamar yadda ubanku na sama cikakke ne. To idan kana son ka zama cikakke, don me zai sa kai ka rike zuciya na rashin gafara? Don me zai sa kai ka ce ba za ka yi gafara ba, kai ba za ka yi shiri da kowa ba? A unguwanku ka kasa zaman salama, a unguwanku makwabta ba sa diban ruwa ma a gidanka, kai ba ka son kowa ya sallama a gidanka. Tunaninka shine kai kowa mungu ne a gare ka, wai wani irin halli ne, wani irin zunubi ne kai da ba za ka yi gafara ba? Idan baka yi gafara ba, kai mai bi ne? Shine cikakkiyar ma'aunin mai bi. Cikakkiyar ma'aunin mai bi shine halin gafara. Kana da halin gafara? A cikin wannan aya mun yi gane cewa dole ne mu kasance da nagargarun ayyuka. Nagargarun ayyuka, Allah yakan yi aiki, yakan zubar da ruwa ko a gonan mungu, gonan wanda ke da ibada, gonan wanda ke adili, gonan wanda ke mummunai, gonan wanda ba mummuni ba, gonan wanda ke kafiri, gonan arni. Allah yakan zubar da ruwa, rana takan zauka akan adili, rana takan zauka akan mungu, yakan ba ma kowa abinci. Kowa kwanakin da Allah ya aina mishi a duniya yakan yi, ba yakan ce wani za a cire shi ba. Allah ma ce ba ya jin dadin mutuwar mai zunubi ba, ba ya jin dadin mutuwar mungu ba. Don me kai kana yin addu'a mungu ya mutu har bai tuba ba? Za mu yi karatu cikin littafin Matta 19:15. 15 ya ce, kuma idan dan uwanka ya yi maka zunubi, ka tafi ka nuna masa laifinsa tsakaninka da shi. Kare idan ka yi haka, ka ribanto dan uwanka. Wayansunmu muna da halin rike mutum a zuciya, wani yakan ce shi wane ne da zan je roke shi? To idan kai mai bi ne, ka ji ma'auninka shi ne. Ayan ta ce ka tashi ka tafi, idan dan uwanka ya maka zunubi, ka je ka ce mishi ka yi mani zunubi. Idan ka je har mutumin ya ji, har ya roki gafara, ka yi mishi aikin gafara. Sa'an da ka yi mishi aikin gafara, ka ribanto rayuka. Aikinmu kaman masu bi shi ne mu ribanto rayuka. Aikinmu kaman masu bi shi ne mu jawo rayuka zuwa wajen Yesu Kristi. Aikinmu kaman masu bi mu kasance adilai. Aikinmu kaman masu bi mu kasance mummunai. Aikinmu kaman masu bi mu jawo mutane zuwa ga gaban Kristi Yesu. Sa'annan a cikin littafin nan na Matta 6:14-15, akwai wani magana Yesu ya fadi a wajen. Maganar Allah ta ce, gama idan kuna gafarta ma mutane laifofinsu, ubanku na sama kuma za ya gafarta muku. Amma idan ba ku gafarta ma mutane laifofinsu, ubanku kuma ba za shi gafarta muku laifofinku ba. Wannan ita ce koisuwa da Yesu Kristi yake yi. Wannan wata wa'azin ne a saman dutse. Ya ce ma mutane, idan ku kuna gafarta ma mutane laifofinsu, to ubanku ma na sama zai gafarta muku. Shi yasa Yesu sai ya yi misali da wannan mungun bawa wanda an mishi gafara, shi an gafarta mishi kudin da ake bin shi, amma akan anini guda shi yake gafarta ma ɗayan bawansa. Nan ya nuna mana cewa idan muna masu gafara, za a gafarta mana. Har yaushe za ka rike wani a cikin zuciyanka? Har yaushe za ka yi mai sauraro ka je? Har yaushe kai ka rike wani? Wani kan rinse wai har sai na mutu, har sai na mutu. Har yaushe kai za ka yi? A kabari babu gafara, a kabari babu tuba. Don me? Shi yasa ayan da zamu yi karatu yayi mana cewa iyakar abun da kun daura a duniya haka yake a sama. Mai sauraro, nake son ka gane abun da mun daura shine idan mun yi sulhu a duniya, Allah yakan karbi wannan sulhu, Allah yakan yi gafara. Amma idan mu ba mu yi gafara ba, ba za a gafarta mana ba. Wannan ita ce cikakkiyar ma'aunin mai bi. Kai kana da ruhun gafara? Mai sauraro, rashin gafara yasa ana ramuko. Shi yasa rashin gafara yasa mutane da yawa suna barin gidajensu, ana korinsu. Za a zo a harbi wani, wai don laifin da kakan shi yayi, ina ruwan shi? Aure ya gagara a wani wurin saboda wai da kakan shi yayi wani abu. Don me ba za mu kasance da ruhun gafara ba? Har yaushe za mu rike yan uwa da wannan tunanin namu? Mai sauraro, cikakkiyar ma'aunin masu bi kenan, mu kasance da gafara. Ko ka yarda za ka gafarta ma matanka, ko ka yarda za ka gafarta ma makwabcinka, ko ka yarda za ka gafarta ma kowane mutum, ko da wani iri ne, ka gani? Idan baka yi gafara ba, mai sauraro, kai ma Allah ba zai gafarta maka ba. Idan kana son Allah ya gafarta maka, kai ma ka gafarta ma wani. Wannan ita ce cikakkiyar ma'auni na mai bi. Bari mu yi addu'a. Allah ya gamshe ka, ka ba mu wannan cikakken ma'auni. Mun gane asirin kalmarka, ka yarda zuciyar mu ya canza don mu yi roko da za mu iya gafarta ma wanda mu yi musu laifi a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Masu iya magana sun ce, mai nema na tare da samu. Idan muka dubi rayuwa a cikin duniya a yau, Allah ya tanada wa tsuntsayen sama da kuma dabbobi da ke yawo a cikin jeji abinci, amma ba mu taba ganin Allah ya je ya wanke ƙwarya ya zuba musu, ya kuma ɗiba yana sawa a bakinsu ba. Lallai irin waɗannan tsuntsayen da dabbobin sukan tashi ne domin su je su yi ƙoƙari su nema wa kansu wannan tanadi da Allah ya yi musu. Haka ma Allah ya ba da albarku masu yawa a cikin wannan rayuwa. Idan ko baka yi amfani da irin waɗannan albarkun ba, ba za ka samu moriyarsu ba. Allah ya ba da rijiya, dole sai ka sa guga ka jawo ruwan. Allah ya ba da kamar gyaɗa ko ƙwara da sauransu, dole sai ka je ka fasa su kannan ka yi amfani da su. Allah ya ba da kifaye a cikin koguna da tekuna. Idan baka je ka jefa ƙugiya koko ka je ka yi su ba, ba za ka kama waɗannan kifayen ba. Allah bai taɓa ɗebo kifi ya zuba wa mutum a cikin tukunyar tuya ba. Allah ya ba da albarku a cikin ƙasa, sai idan ka je ka tona wannan ƙasar, kannan za ka samu waɗannan albarkun. Allah ya ba da itatuwa domin ayyuka na gyaran kujeru ko tebura da sauransu. To lallai sai idan kafinta ya je ya yanka wannan itacen ya gyara ta kafin mutum zai samu ya yi amfani da shi. Saboda haka, idan ka tashi ka nema, Allah zai tanada maka. Akwai mutane waɗanda suke sun zama ragwaye, ba sa yin wani abu, sun dai zauna suna jiran wai Allah ya kawo musu. Ba haka Allah yake aiki ba, ba kuma haka Allah yake tanada wa mutanensa ba. Babu abin da za ka iya samu a wannan rayuwa idan ba ka tashi ka yi aiki ne ka samu wannan abin ba. Wanda ko yake son ya ci ba tare da ya yi aiki ba, yana kama da ɓarawo wanda yake son ya je ya ɗauka a inda bai aje ba. Abin da ka shuka shi ne za ka girba. Idan ba ka shuka ba, ba za ka girba ba. Saboda haka, ka kasance da marmarin yin aiki da hannunka domin ka samu abin biyan bukata da na zaman gari. Ka tuna, mai nema yana tare da samu.
Sakonin gaisuwa zuwa ga ƴan'uwa kamar Malle Zakariya, shugaban ƴan gongon daga Jingiri a jihar Plateau. Muna fata ana tare da mu. Malam Ado mai shayi a tashan Jingir, kai ma ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Dr. Musa Kadina daga Jingiri, kai ma muna gaishe ka. Dattijo Hosiya Magaji daga Kadamo, ga sakon gaisuwarka a cikin shirinmu na yau. Sarkin Injere Yapuolani a fadan karshi a karamar hukumar Sanga a jihar Kaduna, ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Sai Malam Yunana Bitrus daga Anglican Church Crossing Katul a jihar Kaduna, muna fata ana tare da mu a shiri na yau. Malam Ishaya Timothy da Gora Madaki Yahaya da Malam Zakariya Dariya, duka daga Crossing Katul a jihar Kaduna, duka muna fata ana tare da Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana da sako a waya. Lambar wayarmu shine 0800-284-1970. Sai mun gan sakon mai sauraro. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma nuna godiya da farin ciki zuwa ga wadanda sun tallafa mana a shiri na yau. Ubangiji ya saka da alheri. Hamadidina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya, na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.